Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 28 ga watan Maris na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
China ta ce a lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri a cikin makon nan, ya bata tabbacin shirin sa na raba kasar shi da makaman nuclear. Kasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'in dan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani dan bindiga.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan mazhabar Shi'a sun yi wata zanga-zanga yau a birnin Tarayya Abuja don nema a saki jagoransu da ke hannun hukuma yanzu haka. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taron haɓaka harkokin kasuwanci da aka kammala a birnin Lagos yau, inda aka tattauna hanyoyin da za a samu kuɗaɗen shiga a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron manema labarai da shugabannin fararen hula suka yi don nuna goyon bayansu ga masu kare haƙoƙin jama'a a Damagaram, Jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin Himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. China ta ce lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri a cikin makon nan, ya bata tabbacin shirin sa na raba kasar shi da makaman nuclear da kuma ci gaba da tattaunawar neman fahimtar juna tsakanin sa da makwabciyarsa Koriya ta Kudu da kuma Amurka. Kamfanin dillancin labarun Xinhua na gwamnatin China, wadda ya buga hotunan shugaban Koriya ta Arewa din tare da shugaban China Xi Jinping, ya rawaito cewa lalle shugaba Kim da matarsa sun kai wannan ziyara a China tsakanin ranakun Lahadi zuwa Laraba, har ma suka halarci wata gagarumar liyafar cin abincin dare da shugaba Xi da matarsa suka shirya musu. Haka kuma a lokacin da wannan haduwar, shugabannin biyu sun ƙara jaddada buƙatar ci gaba da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen nasu, wacce ta yi sanyi a sanadin jajircewar Koriya ta Arewa na ci gaba da gwajin makamanta na ƙare dangi na nuclear da masu linzamai. Kasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'in dan sanda da aka kashe satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani dan bindiga a maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai a wani babban kanti. Shugaba Emmanuel Macron zai jawabi a bikin da ake a birnin Paris don karrama Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame, wanda ya bada kansa garkuwa. Shugaban ya ce Beltrame ya mutu jarumi. A safiyar yau Laraba ne ma'aikatan 'yan sanda a fadin kasar suka dakata suka yi shiru na minti ɗaya ba magana, biyo bayan yin shiru da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi jiya Talata. Dan bindigan da ya kai harin ranar Juma'a ya kashe wasu mutane uku. Hukumomin sun gano cewa wani dan shekara 25 ne, dan asalin Faransa da Morocco mai suna Redouane Lagdem, kuma tuni kungiyar 'yan ta'addar ISIS suka dauki alhakin kai wannan harin. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump za ta kawo ƙarshen wani shiri da ke baiwa 'yan asalin Liberia da ke zaune a Amurka damar kaucewar fitar da su dole daga Amurka. To amma shirin da ake mai da mutanen ƙasashen su tilas da ake kira DED a takaice ta kara masa shekara daya a maimakon ja mishi burki ranar asabar mai zuwa. A yau Liberia ta daina fuskantar turkici kuma ta samu gagarumin ci gaba kan maido da zaman lafiya da gwamnatin demokradiya, a cewar wata sanarwa ta shugaba Donald Trump ya rattabawa hannu da Faransa da fadarsa ta White House ta fitar. A ƙarƙashin wani shirin da aka fara a shekara ta 1991 mai suna TPS ne aka tanadarwa wasu 'yan ƙasar Liberia daman zama a Amurka don gujewa rikici da yaƙin basasar da ƙasar suke fuskanta a lokacin. Yanzu dai shi wannan shirin hana mai da 'yan Liberia ƙasarsu zai ƙare ne ranar 31 ga watan Maris ɗin shekara mai zuwa ta 2019. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani tsohon alkalin kotun kolin Amurka da ya yi ritaya, John Paul Stevens, ya yi kira da kawar da babi na biyu na kundin tsarin mulkin Amurka da ya baiwa 'yan ƙasar damar mallakar makamai, inda alkalin ya ce ya kamata dimbin tarukan zanga-zangar da aka yi kwanan nan bayan harbe-harben da aka yi a wata makarantar ta Parkland da ke jihar Florida har aka rasa rayuka da dama ya zama darasi ga 'yan ƙasar. A cikin wani shirin da ya rubuta aka buga a jaridar New York Times ta jiya Talata, alkalin mai shekaru 97 a duniya ya ce kawar da wannan babi na biyu na kundin tsarin mulki ne kawai zai raunana karfin kungiyar karfafa mallakar bindigogi ta Amurka, wato NRA, na toshe duk wata muhawarar da majalisun dokoki za su iya yi kan wannan batu. Shi dai alkali Stevens yana cikin alkalan da suka sha kashi a yunkurin da suka yi a shekarar 2008 a lokacin da aka shigar da ƙarar ƙalubalantar hukuncin da wata kotu ta yanke na cewa wannan damar da aka baiwa jama'a na mallakar makamai an ba su ita ne don su yi iya kare kawunansu. Kamfanin sarrafa kafar sadarwa ta Facebook ya soma ɗaukar sabbin matakan kare bayanan masu amfani da shi a yayin da yake ci gaba da jin jiki a sanadin fallasar da ta bayyana, inda aka gano wani kamfanin sarrafa bayanai na Ingila mai suna Cambridge Analytica ya tara bayanan mutane kamar miliyan 50 masu amfani da Facebook ɗin ba tare da saninsu ko amincewarsu ba. Haka kuma kamfanin na Facebook na shan masifar suka bayan da aka gano cewa ya jima yana tara sunayen miliyoyin mutane tare da lambobin wayoyinsu da kuma sakonnin tafi da gidanka na text da dubu da batun mutane masu amfani da wayoyin Android ke aikawa junansu. Kamfanin na Facebook ya soma fuskantar wannan sukar lamarin ne tun bayan da wani ɗan shela mai suna Christopher Wiley ya fasa kuncewa cibiyar Cambridge Analytica ta tattara sunayen miliyoyin mutane a lokacin zaɓukan da aka yi a Ingila da Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja, inda ɗazu-ɗazu 'yan mazhabar Shi'a suka yi wata zanga-zanga ta nema a sako jagoransu Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zazzaki. Abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya a kan batun.
Wato abin da ake ciki mabiya Shi'a ko kuma ce almajiran Malam Ibrahim Al-Zazzaki sun toshe kofar shiga majalisar dokokin Najeriya. Suna zanga-zangar neman a sako shi shugaban nasu wanda sun ba manta ba Disambar 2015 yake garkuwa da shi bayan zuwa kotu da ake kai, wanda kuma sun dage kwarai da gaske a Abuja suna ci gaba da wannan zanga-zangar. Musamman ma sai yau nan cewa lallai sai an fito an musu jawabi daga majalisa kafin su buɗe kofar majalisa.
To shin akwai wata barazana da suka samu labari game da ita da shugaban nasu ke fuskanta ne koko dai kawai zanga-zanga ce ta a sake shi?
Wato tun lokacin da aka Allah ya sa bayan an yi wata zanga-zanga da ta ƙarshe yi sanadiyar a mutuwar na Sokoto mana alkafi ke nan ban manta ba. Wannan ya sa an kashi malamin inda har ma yan jarida suka samu aka dan zanta da shi ya nuna yana nan ana duba lafiyarsa ana rubuta suna duba. Wato dai abin da suke cewa lalle a sauko shi biyo bayan wani hukunci da babbar kotun tarayya ta yanke cewa a sauko shi din. Amma ita gwamnatin Najeriya na cewa tana rike da shi ne saboda tsaron lafiyarsa kuma saboda kare fitowa take samun wata tashin-tashina.
To daga ɓangaren iyalan shi malam ɗin shin wani ra'ayi ne suke na a sako shi ne ko suna ra'ayin a ci gaba da rike shi don tsaron lafiyarsa kamar yadda hukumomi ke cewa?
Malam ɗin in ka kula ita uwar gidansa malama Zinatu Din ita ma tun lokacin da aka yi garkuwa da shi a Disamba ta 2015 suke tare. Da haka idan za a samu wata magana ma sai ya haɗa har da nata. Amma ɗaya daga ‘ya’yansa kullum aka zanta da ita sukan nuna lalle mahaifin nasa yana cikin wani mawuyacin musamman ma idonsa ɗaya da cikin da sannan kuma da duba lafiyarsa. Duka da almajiran malamin da kuma iyalansa da suke nan yanzu duka sun dage lalle a sauko shi wannan malamin.
To menene kuma su likitocin shi malam ɗin da ‘yan raji ke cewa game da batun a sako shi ko kar a sako shi?
Wato ka san malam ibrahim shi likita baya magana. Shi likita illa iyaka shi malamin ya tabbatar a zantawa da shi da aka yi cewa an bar likitocin sana'a da shin kansa suna duba shi.
Shin ‘yan raji fa kamar ‘yan
wato dama sun sha yin zanga-zanga har hukumar kare haƙƙoƙin bani adama ta Najeriya to Human Rights Commission waɗanda su ma suka buƙaci a yi adalci a sako malamin.
To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jihar Legas inda aka kammala wani taron haɓaka harkokin kasuwanci wanda bankin Musulunci tare da haɗin gwiwa ma'aikatar kuɗin Najeriya da kuma ƙungiyar haɓaka masana'antu masu zaman kansu ta Afirka suka fara jiya a Legas. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun da farko dai a sakon da ta aike wajen wannan taro ministan kudin Najeriya Mrs. Kemi Adeosun ta ce maksudin taron shine tattaunawa da kuma gano hanyoyin da za a samu kudaden shiga domin gudanar da ayyukan cigaban al'umma ta yadda za a kaucewa basussuka da ke tattare da makudan ruwa abinda kuma ya sha bamban da bangaren harkokin kudi na Islama. Alhaji Aliyu Ahmed director ne a ma'aikatar kudi ta tarayyar Najeriya wanda kuma ya wakilci can kudin kasar.
Ana kokari ne a ga yadda za a samu resources za a ce kenan da yi financing manyan projects a Nigeria. To da shike hakikanin gaskiya kudi ya fara ma gwamnati kadan, so saboda haka dole ne duk yadda za a yi a san yadda za a samu kudi daga kowanne bangare, hasali daga Islamic Development Bank wanda duk wani kuɗin da za a samu daga gare su gaskiya yana ɗan da rahusa fiye da in an tunkari waɗansu bankuna wanda su ba abin nan suke da shi ba, sauran bankunan duniya wanda yake su gaskiya suna ɗan da tsada a kan ruwan da suke ɗora a kai.
To kwaya kamfanoni masu zaman kansu ke ganin irin waɗannan tarurruka zai taimaka wajen buƙasar tattalin arziki da kuma samar da aikin yi? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Garba Imam, shugaban wata kamfani na hada-hadar kuɗaɗe na Islama da ke birnin Abuja.
Bankunan da muke gani yau kurkusa da mu wanda za mu je mu buɗe ƙofarsu mu shiga sun sami hanya da za su je su haɗu da bankunan da suke ƙasashen waje kuma na musulmai kuma bankuna da suke tallafawa cigaba ta hanyoyin da yake ƙaruwar arziki za ta ƙaru tun daga kan manyan ma'aikatu har zuwa ƙanana. Za a samu hanyoyin da za a ɗauki mutane aiki saboda idan aka samu kuɗi ta hanyar banki na musulunci aka kafa ma'aikata aka ɗauki ma'aikata ai kaga an samu ƙaruwa ko?
Mr. Okan Astafsley shine shugaban kungiyar raya harkokin kasuwanci na Islama na duniya.
The question remains, how do you achieve sustainable development? Again, this is where Islamic finance comes in.
Yace har yanzu dai tambayar anan ita ce yadda za a bullo da hanyoyin raya ƙasa domin al'umma. Ta wannan bangare ne muke ganin bankunan Islama za su taka rawar gani. Rawar da suke takawa kuwa shine na bunƙasa tattalin arziki ba tare da raba ba, abinda kuma yanzu duniya shi take nema.
The principles of Islamic finance offer a just and fair socio-economic system where there is a strong commitment towards the well-being of the society.
Nigeria dai yanzu haka tana da bankin Islama guda daya mai suna Jaiz Bank, bankin kuma da ya samu lasisin fara gudanar da harkokin kasuwanci hada-hadar kuɗi a shekara ta 2016. Kuma bincike ya nuna cewa akwai kimanin cibiyoyin hada-hadar kuɗi na Islama guda 50 a sassa daban-daban ta duniya. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibril. Ƙungiyoyin fararen hula da wasu jam'iyyun siyasa na Damagaram a Jamhuriyar Nijar sun gudanar da taron manema labarai a Damagaram ɗin don nuna goyon bayansu ga shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da aka tsare biyo bayan wata zanga-zanga da aka yi ranar Lahadi wadda hukumomi suka ce ba bisa ƙa'ida aka yi ta ba. Ga rahoton Tamar Abari.
Tsare shugabannin ƙungiyoyin fararen hula 'yan gwagwarmaya da aka yi a babban birnin Yamai zuwa gidan yari na daga cikin abin da ya dauki hankalinsu, inda suka ce an yi shi ne ba kan ka'ida ba.
Wayannan abukan namu da aka kama ba mu yarda ba yanzu ba za mu yarda ba ko a gobe, kuma muna ƙara kwadi da kausassan murya a sake su, saboda wayannan mutanen sun yi bayani ne cikin tsarin gwagwarmaya wanda al'umma Niger ta sheda, al'umma duniya ta sheda, saboda mun yi march tun a ƙarshen Demilidiset mun yi march so biyu wanda babu wanda zai ce an taba kayan shi ko kuda ba a kashe ba. Kenan wannan yana nuna cewa mu mutane ne dattijawa, duka babu wani wanda aka kama akan ka'ida, kuma babu wani wanda aka kama a hoge na cewa Adija ya huto ko ya kona taya ko kuma an ganshi ya tara wata tarzoma. Juji wanda yake wannan shari'a, wanda yake da wannan dosi na abukan namu, a hudda wannan kara daga wajen shi, a ba jujina masu adalci kamar irin jujina na Damagaram wanda muka ga a ranar Rasubdu sun nuna adalci su zamna su ma abukan mu shari'a.
Kungiyoyin sun yi kira da cewar wannan gwagwarmaya suna yin ta ne don kyautata rayuwar 'yan ƙasa, don haka ba gudu ba ja da baya.
Muna ƙara kira kungiyoyin horar hula da muke wannan gwagwarmaya, wallahi su sa a kansu, ba don kanmu muke yi ba, don a kama wannan abin mu gudu tare, mu tsira tare. Alhali wannan abin ya shafi kowa ɗan ƙasa mai zuciya a ran shi da zuciyar shi, yana tsammani shi yana iya kawo goyon baya don ƙasar nan ta ci gaba, yana iya kawo gudunmuwar shi don ƙasar nan ta ci gaba, to wallahi wannan abin ya shafi shi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan yana cika karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin sana'ar tukin taxi a nan Amurka, wanda ya ce sana'a ce da ke da tsari. Amma sai lokaci ya ɗaga mun hannu. Yau a nan za mu ɗora. Yau Abdulbasi, ka ce tukin taxi a nan yana da tsari, ƙara mun haske to man.
Alhamdulillah, sana'ar tuki nan akwai tsari hakikanin gaskiya da yake ana bin ka'idodi, kasan su tura komai su ka'ida ne kuma da dokoki, ba wani matsala. Alhamdulillah mukan fita hakikanin ina aiki kamar wato karfe ina aiki kamar karfe 5 kafin karfe 3 ko zuwa 4 kuma na tashi
karfe 5 na me
na dare na asuba, da karfe 5 na yamma nike fita, ko karfe 6 da yake aikin kanka ne lokacin da kaga dama zaka je kai, wannan ba matsala.
Karfe 5 na yamma kuma ka tashi 3 na dare, to ina mutanen suke ina nuni na passenger?
Na kasan Turai ai ba kwana ba bacci ko zan ce.
Na ce ko nan Maryland ne inda muke, har da New York ko ina kenan a cikin Amurka.
Amurka ai ba bacci 24/7 ne. sai dai ka ji wani lokacin wani wuri yayi shiru wani lokacin kuma ka je wani wuri sai ka ce ma da rana kake
yanzu Abdulbasir mutum na sana'ar tukin tasiri zai iya samun kuɗin da zai biya waɗannan abubuwa da muka yi magana wato kuɗin wuta kuɗin ɗaki kuɗin tarfo da dai sauransu
kai ko gurgudu zaka yi kamar yadda na ce maka dole ne ka saya kan kafanka sai ka yi aiki tukuru sa'annan ka iya ka magance waɗannan matsaloli saboda da yake ka san kasashen turai wani lokaci dakunansu ba sauki ba ne amma duk da haka alhamdulillah duk da haka muna yi gurgudu kuma muna samun mu aika da gida iyali kuma su ci alhamdulillah ba matsala
wani batu shine musamman waɗanda ke gida sukan rika tunanin cewa ibada na muna wahala ko kuma halin zamantakewa me zaka ce mu waɗannan mutane na gida masu irin wannan tunanin
na'am hakikanin gaskiya ina jin kusanci da kai duka kafin mu zo wannan kasa tunanin mu daban amma idan muka zo sai mu ga abinda muke tunani wani lokaci ba shi muke gani ba kuma wurin ibada hakikanin gaskiya ba matsala saboda ba zan ce ko ni ba ba wai yabon kai zan yi ma kaina ba sai dai in baka son kai sallan gaskiya zaka iya kai salla kusan amsin salawatin guda biyar duka zaka yi kai masallaci saboda musamman yanzu a lokacin da muka zo gaskiya masallataiya guda-guda ne amma yanzu masallataiya ya mamaye birnin New York sai dai in baka son kai salla don akwai masallacin da muke salla yanzu haka ana ce da ita Montreux Masjid daga birnin New York wato kusan sallan asuba kasa ma tana cika ne sai an hau second floor saboda jama'a
to wani batu shine su masu masaukin mu wato nasara ya hulɗa da su
hakikanin gaskiya wayannan mutane dan uwa ni da'ima ina musu addu'a Allah ya musu hidaya na musulunci saboda kasar rayuwa ba addu'a alalace kuma wani lokaci idan baka zauna da mutum ba ba za ka san yanda yake ba mutane ne wanda yake sun san darajar mutum kuma suna kimanta mutum musamman wannan sana'a da muke yi idan suka zo mafi yawancinsu za su daraja ka su gaida kai su maka alheri kuma za su sauka su maka addu'a gaskiya
kamar yadda kace suna da tsari me za ka ce game da bin doka da oda anan idan ka kwatanta shi da abin da muka baro gida
subhanallah ai dan uwa wato gaskiya a kasashen mu akwai matsala kuma akwai aiki amma ba yanzu sai dan ce sai dai mu yi addu'a sabili da musamman wani lokaci da kai ci da muke ji shine shugabanninmu sukan zo nan kuma suna ganin irin abubuwa da yake faruwa wasu ma nan suka yi karatun amma sai sun ka kasa ainihin daukan ainihin tsari na nan su je mana da shi gida su tsara sai zamana ana dama suna hagu kuma gani ba saboda shine ina jin gaskiya nan kam alhamdulillah yanzu misali haka nan babu yanda za a yi dan sanda ya tare kaka ba shi bribe ya karbi yana da wahala bai isa ba don bai san ko kai wane ne ba ma da za ka ba shi wani abu ya karbi ba koya musu wannan ba don ya kai ko ubansa ya tare ko ma'aifinsa ya tare to zai ba shi tikiti wani lokacin sai dai har in dai ya bi ka kai laifi ya bi ka to dole zai baka tikiti
ba magana ya hewa
ba magana ya biya ana bin tsari ne wai nobody above the law kuma ganewa sai ba wanda ya wuce doka na kan kowa hatta shugaban kasar ma doka na kan shi ta ba irin namu bane a ce wai na san ka kai abokin mahaifina ne ko abokin wana ne ayi cuku-cuku
ayi gida
nan babu haka nan saboda shi kaga suke tsari wato komai suke tafiya yadda ya kamata tsakani da Allah.
Dulbasi lokaci ya ɗaga mun hannu sai wani sati mun ci gaba. Masu aure a tarbiyya mu a cikin shiri na gaba domin ko lokaci ya ɗaga mun hannu yanzu a madadin bakon namu Abdulbasir Nuhu Abbas ɗan asalin ƙasar Ghana mazauni New York da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin iko Allah.
To madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga wannan sakon.
idan fa kwaya ta narke
dan wewe na kwaya sun dauka gaye ne
kwaya kala kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawun maciji ne
in kwaya banda kwaya
idan fa kwaya ta narke
na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba kawai in sha un huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chad duk ranar Lahadi
tare da ni Hafsat Maina Muhammad idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa
muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa
sanna kwaya ta narke gaye ya kare
To Allah ya kyauta a tare wannan shirin ranar Lahadi da karfe 4 domin jan abin da ya kunsa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura inda yace salam BOA Hausa ci gaba da tsare ƴan kungiyan hukumomin fararen hula a Niger sakamakon zanga-zanga tamkar kare haƙin ɗan adam ne na demokaradiyya ganin yadda ta hanyar zanga-zanga ne za su iya bayyana ra'ayinsu akan zalunci da ake yi wa al'umman Niger sakonmu na gaba kuma cewa sukai muna jinjinawa gwamnatin Najeriya dangane da mataki da ta dauka domin yin sulhu da ƴan kungiyar Boko Haram hakika wannan matakin yayi daidai kuma muna goyen bayan wannan matakin da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da rikici da yake faruwa a Najeriya sako ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryan talaka na jihar Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salihu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma sakonmu na gaba kuma cewa sukai muryan Amurka dan Allah ku fada wa ma'aikatan matan jihar Jigawa da sauran kungiyoyin kare haƙin bil'adama na duniya da su tabbatar da an yi wa matashin nan da yi wa budurwarsa yankan rago a jihar Jigawa hukunci daidai abin da ya aikata wa wannan yarinyan a bisa dalilin kin bin umarninsa na zubar da ciki sako ne daga shugaban kungiyar muryan talaka ta matan Najeriya Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatuba Arayaldu shugaban kungiya ta jihar Kebbi sai ra'ayinmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Ahmad Manaja daga Bauchi anguwan Karofin Madaki inda yace muryan Amurka ku bani dama da nayi Allah wadai da kalamu irin wannan na neman haddasa fitina a cikin ƙasa da General TY Danjuma yayi ina kira da babban murya ga hukumomin tsaro da su kama General TY Danjuma
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice China ta ce lokacin da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri cikin makon nan ya ba ta tabbacin shirinsa na raba ƙasar shi da makaman nuclear da kuma ci gaba da tattaunawar neman fahimtar juna tsakaninsa da makwabciyarsa Korea ta Kudu da kuma Amurka. Kasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'i dan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani dan bindiga maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai wani babban kanti a kasar. Shugaba Emmanuel Macron zai jawabi a bikin da ake a birnin Paris don karrama Lieutenant Colonel Arnaud Beltram wanda ya bada kansa garkuwa shugaban yace Beltram ya mutu jarumi gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump za ta kawo ƙarshen wani shiri da ake baiwa ƴan asalin Liberia da ke zauna a Amurka damar kaucewa fitar da su dole daga Amurka
to masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.